Masu sauraro a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, kuma sannunmu da cikin sake saduwa a cikin wannan shiri na musamman wadda a ciki za ta tattauna game da waɗansu abubuwa da su amfani al'ummar musulmi da ma waɗanda ke da zama a nan arewacin Najeriya gabaki ɗaya ta fuskar tattalin arzikinsu da ci gabansu. Muna fatan cewa kafin mu ƙarshe wannan shiri mu zo ƙarshensa kenan, za a amfana daga abubuwan da za a faɗa kuma a saurara kwarai da gaske domin a ji matsayin shari'ar musulunci game da wannan abin da mu faɗa. To, kamar yadda aka sani, matsalar karɓar bashi na bankuna matsala ce da a arewacin Najeriya aka ba a cin moriyar sosai saboda rashin wato bin tsari na addinin musulunci ko kuma shari'a, waɗanda yawancin bankuna ba su damu da bin waɗannan tsare-tsare ba. Don haka da yawa daga cikin mutanen da ke wato musulmi musamman da ke waɗannan nahiya ta arewa ba su cika karɓar waɗannan basussuka da bankuna suke bayarwa, bankunan ko na masana'antu ko na kasuwanci da makamantansu, ba sa karɓa saboda wata matsala take tattare da irin waɗannan basussuka, wato shine kuɗin ruwa da ake sawa a kai. To, alhamdulillahi, sakamakon gwagwarmayar da aka daɗe ana yi da neman haƙƙi da ake yi da musulmi suke yi da shugabanninsu da ɓangarori daban-daban ne na musulmi, Allah ya sa hukumomin da abin ya shafa sun saurari waɗannan koke-koke da mutane suke yi, sun kuma amsa musu. Yanzu an fitar da wani tsari wadda za a riƙa ba da rance amma ba da kuɗin ruwa ba. To, amma ga cewa ya dace a tattauna kan wannan magana a samu ƙwararru malamai waɗanda za su kawo bayanin shari'a da matsayin shari'ar musulunci game da wannan lamari. Tare da ni a cikin wannan shiri a yau muna tare da Dr. Imam Idris Abdulaziz, wanda yake malami ne ƙwararre da ya ƙware kan fannin shari'a da musulunci, wanda zai mana bayani kan irin waɗannan abubuwa. Na farko, algabata malam, da aka ce riba, mece ce riba ne a musulunci?
A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'du. Riba a taƙaice a lugha shine aziyada, wato ƙari. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah ya ce yana tauye albarka na kasuwanci ko mu'amalan da aka yi da riba, amma wayar bi sadaqat, amma yakan ƙara wadata da dukiyar da aka ba da sadaka. Kaga wayar bi nan bi ma'ana yuzidu, yana ƙarawa. Hakan nan riba a lugha shine ƙari, amma idan a shari'a ne kuma shine ayi mu'amala ayi ciniki ko ayi musanye ba ni in baka akan waɗansu abubuwa da shari'a ta hana ƙari a kansu, sai mutum yayi ƙari, shine ake ce masa riba. Riba nan kuma ta kashi karkashi biyu. Akwai riba wadda shike ita ƙari ne, akwai riba wadda kuma ita ke zuwa matsayin jinkiri, jinkirta abu barin lokacin da shari'a ta ƙayyade masa. Haka nan dai riba shine wadda mu muka fi sani a yanzu, wadda bankuna suke mu'amala da ita, shine mutum a bashi a masa ƙari, ko shi ya bayar a matsayin cewa za a bashi ƙari. To, wannan shine abin da ake nufi da riba a taƙaice, ƙarin da za a yi wa mutum akan abin uwar kuɗinsa. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. In kun tuba daga cin riba, to, karɓi uwar kuɗinku, capital kenan, kada ku nemi a ƙara muku. Da yawancin bankunan mu yanzu kuma yawancin suna mu'amala da wannan ƙari, har ma ya kasance idan aka bashi ka bashi gwargwadon saurin biyanka, gwargwadon ƙarancin riba, gwargwadon jinkirinka, gwargwadon ƙarin riba da za'a maka. So, riba shine ƙari, hukuncinta kuma shari'ar musulunci haramun ce, haramun ne. Duk wata mu'amala da za'a yi ko musanye da za'a yi aka zamto akwai ƙari a kai, to, wannan haramun ne. Na'am.
to ita ribar nan ta shiga cikin mu'amaloli na tsakanin mutane, wadanne mu'amaloli ne riba take shiga ciki?
Abubuwan da riba take shiga cikin mu'amalo da mutane suke yana da yawa. Hatta canji da aka bayar mutum na kuɗi, misali mutum yana da ɗan naira dubu dubu, yana so ya canji naira naira, to ba daidai ba ne don shi yana kana da naira sababbi da za ka ba shi, shi yana da gudan dubu da ya baka, sai ya baka dubu da ɗari ɗaya ko dubu da ɗaya da ɗari biyu, kaga wannan canji ne. To wannan ɗari biyun da aka ƙara haramun ne, dole sai ya zanto in dubu ɗaya to naira na dubu ɗaya da a ba shi babu ƙari, kuma ya zanto a lokaci yadan biyadin hannu da hannu ba tare da an jinkirta ba, ba a haida ka je ka daga baya ka zo ka karɓa, babu wannan. So kaga riba tana shiga irin wannan ɓangare. Sannan kuma du abin da yake jinsi guda inda a yi musanye, misali dibino da dibino, to ba zai mun baka mudu biyu kai aka matsayin ka ban mudu uku ba, ko ko mu ce sha'ir ka ban mudu biyu baka mudu uku, ko alkama ka ban mudu biyu baka mudu uku, ko da dai sauran abubuwa irin waɗannan, ko inabi in baka mudu biyu ka ban mudu, wannan duk sai dai mudu biyu, ko shinkafa in baka mudu biyu ka ban mudu uku, saboda ko taka ta fi kyau. To wannan ma riba tana shiga cikin nan, dole ya zanto mudu ɗin ɗaya hannu da hannu lokaci guda. Saboda haka nan akwai abubuwa da yawa wadda riba takan shiga, ya dangana da irin wannan abu ɗin. Na'am.
To ita riba meye matsayin, meye girmanta a cikin shara musulunci, girman aikata ta?
Riba tana daga cikin kaba'irul dhunub, laifuka da suke manya-manya waɗanda Allah baya gafarta su sai mutum ya tuba. In mutum ya tuba Allah kan gafarta su, amma in bai tuba ba ba a gafarta su, domin akwai ƙananan laifukan da mutum zai yi ko da bai tuba ba za a iya gafarta masa su, wadda alola sukan sa mutum alola daga gidansa zuwa masallaci, da iya sa ya zama su kafara daga juma'a zuwa juma'a, da ya zama kafara yin umra kan zama kafara istighfari, da dai ga abubuwa da dama wadda mutum zai yi ya zama su kafara, amma babban zunubi sai mutum ya tuba kuma da niyan ba zai sake yi ba. To riba tana cikin manya-manyan laifuka, cin riba babban laifi ne, har ma an tsine ma wanda ya bada bashi da ruwa, da wanda ya karba, da wanda ma ya rubuta, da wanda ya shaida, saboda tsananin laifinta. Kuma riba ita ce bayan haramcinta, ita ce laifin da Allah ya ce yana da fada tsakaninsa da masu cin riba in ba su bari ba. Kuma riba ita ce wanda idan mutum ya karba ba wani abin da ya masa gafara sai ya mayar, in dai har lokacin da aka yi mu'amala ɗin ya san riba haramun ne ya karɓa, to in ya tuba nan idan bai riga ya karɓi bashin ba, ba wato ba a mayar masa ba kenan. Misali ya bada bashi da ruwa, to sai ji wa'azi ya zo masa ya ce ya tuba, to sai karɓi uwar kuɗinsa kawai, dole karɓi uwar kuɗinsa bai bar wannan ƙari ɗin. Na'am.
To bari mu zo ga bashi rance. Rance wanda yanzu muke magana tun da farkon shirin cewa an gabatar da shi a waɗansu bankuna, wanda za a ba wa waɗanda ba sa son su karɓi rance da riba. To ta yaya riba take shiga cikin bashi da ake ba mutane ko kuma mutum zai karɓa?
A wannan abu ne simple, abu ne a fili. Duk wata mu'amala da mutum zai a bankuna yanzu, in ba waɗansu 'yan bankuna ƙayyadaddu kamar irin Jais Bank ba, irin su tijara, irin su wani ɓangare na Stalin Bank, ita ma ba duka ba ne, akwai ɓangaren da suna amfani da riba. To duk wani mu'amala dai da irin waɗannan banki wadda ba irin waɗannan ba ne na ambata da 'yan makamantansu, to lallai akwai riba. Shi da ake ce masa interest, Larabawa suna ce masa alfa'ida, amma dai kawai shi ne usury, riba shi ne mutum ya ba a bashi a masa ƙari a kai, ko zai kasuwanci, ko zai yi noma, ko zai gina gida, ko zai wasu abubuwa dai sai a ƙara masa, cewa zai dawo da kuɗin ga yadda zai dawo da su ga ƙarin da ai masa. Saboda haka nan bankuna da dama, tunda bankuna na Yahuda ne suka tsara su, kuma sun tsara su ne akan riba, akan interest, sai zaga yawancin bankuna in banda yan shekarun nan ne ma da aka samu wadansu yan bankuna Israel kamar su Jaiz Bank din wanda mutun yana son bashi ba su dauki tsogoron kudin su bashi yayin da ya faɗa abin da yake so ya saya a saya masa su kuma su ciri su dora riban su akai amma ba ka ba sauran bankuna inda kana da so kai wani kasuwanci ko a cikin gida ko a waje zaka je ka so tsoron kudin za a baka a kuma maka ƙari cewa ka zo dawa ka dawo da shi na'am
to na magana kawo ma ta yi daidai da tsarin da yanzu ita babban bankin Najeriya ta gabatar na cewa ta bada basuka ta fannoni daban-daban noma ne masana'antu ne sana'a ne kasuwanci ne da dai makamantansu domin haɓaka tattalin arziki amma babu ruwa a ciki wannan waɗannan bankuna da ka ambata kuma ta wannan ne za a bayar to dama musulmai suna kyaman karɓan bashi ta bankuna saboda matsalan wannan batun riba yanzu wannan ko ba da ka buɗe me za ka faɗa game da ita dangane da yadda musulmi suke ganin karɓan bashi a banki
abin da zan ce kawai shine dama ta samu me dama ta samu dama abu ne mutane musulmi tunda addinin su ya haramta cin riba da yawa waɗanda suke tsoron Allah sun kyamaci karɓan bashi a bankuna saboda gudun afkawa haramci ko haramu to amma alhamdulillah tunda yanzu an samu sahalewa cewa akwai wani bangare da za a bada wannan bashi din wanda babu ruwa a ciki to kaga musulmi sun samu dama kamar da dama ka faɗa gabatarwanka da yawa mutanen arewa musulmi ba sa samu suna amfana da waɗansu tsaruruka wanda gwamnatin tarayya take ko bankuna ko santar bank da su ba CBN musulmi ba su amfana saboda gudun ruwa gudun riba to alhamdulillah tun yanzu an samu wannan dama ta samu musulmi za su iya amfani da wannan dama din su karbi bashi din da niyan cewa in kasuwanci za su yi in aikin gona za su yi in kamfani za su bude wanda abin da ya amfane su kuma ya amfani yaranmu da ƴaƴanmu da suke yawo suke gararan bakan titi ba aikin yi to kaga wannan wata dama ne ta samu idan dai mutum yana da kyakkyawan niyya ya karba kaga zai amfana al'umma za ta amfana da wannan kamfani da zai bude ko kuma kasuwancin da zai yi haka da dama ta riga ta samu wannan kuma halal ne ka karbi bashi dama bashi amma hukuncin sa shari'a musulunci halal ne jaiz ne halal ne ka karbi bashi ka biya bukatanka kuma ka karba da niyan zaka biya yawwa don haka ne kaga dama ta samu sai mutum ya karba da niyan dai biya yayi kasuwancin sa yawwa dama abin da yake tsoro na haramci din na riba ko na interest to zai riga ya kau haka muke kira ga al'umma musulmi duk wanda ya san zai iya yin kasuwanci ko zai iya yin noma ko zai yi wani abu dai wanda zai amfanar da al'umma su ko amfanar da kansa to ko ba ta samu ta bude ta budo to kamar da dama muka sani mu mutanen arewa nan an bar mu a baya saboda mu addinin mu ya haramta riba ba a karba to tunda za mu samu wani bangare wanda shi babu riban a ciki mutum zai karba ta hanyar waɗannan bankuna da su jaiz din su tijara da sauransu su salin bank da sauransu mutum zai iya nema ta wannan guri din aiwa na'am
ganin cewa da yawa daga cikin al'ummar musulmi hake suka ji wannan faɗakarwa da kuma wannan matsayi na shari'ar musulunci akan wannan basu ga su karɓa akwai sharuɗa ne na karɓan bashi a musulunci akwai ka'idoji na karɓan bashi a musulunci wanda tilasta mutum kafin karɓa bashi ya lura da su
akwai sharuɗa ai ba wani abun da mutum zai yi wanda babu sharaɗi tunda ka ce a shari'ar musulunci ba wai irin na tsari na banki ba to na farko dole a samu mai karɓa da mai bayarwa na biyu a samu shaida na uku a samu rubutu na hudu a samu lokacin da lokacin biya to abinda sanannan na biyar a samu abinda za a bada bashi din shine ko kudi ko wani abu abun kudi to wannan abinda za a bada bashi din ko kudi ko abun kudi dole ya zama halal ne sharadin sa kenan mutum ba zai karbi bashin giya ba mutum ba zai karbi bashin mushe ba mutum ba zai karbi bashi da kudin ruwa a ciki ba saboda hakan nan waɗannan sharuɗa kaɗan kenan daga cikin in bashi ne a shari'ar musulunci amma in ka dawo su bankuna su kuma wanda ba tsarin musulunci suke bi ba suna da ainihin sharuɗa irin nasu mai yiwuwa suke kawo ainihin collateral wanda zai zanto abin da za su riƙe kamar mortgage abin jingina Na'am.
To shi dai wannan bashi ba kamar yadda bayani suke bayyana wasu masu bayarwa din, babu wannan bukatar kawo ni collateral ko jingina da ake fara da Hausa. Kawai za a bayar ne akan cewa kayan da aka ba mutum shi za a iya zama su kama matsayin jingina na banki, kuma wato yana nan a matsayin mallaka na banki har ya gama biya. Sun yi zama biya sannan ya zama nashi. Amma kuma wasu mutane, yabi da kasan al'adar mutane mu nan da yawa daga cikin mutane sai ga suna son su karbi suna karɓar rance ba tare suna bukata ba. Wani kira kai ga irin waɗannan mutane?
To gaskiya wanda zai karɓi bashi ba tare da yana bukata ba bai dace ba, bai halatta ba. Domin shi bashi ai fitina ne, bashi ai musiba ne, bashi mabukaci ne yake karɓa. Mabukaci kuma da niyan idan ya samu warware matsalarsa ko ya samu biyan bukatarsa sai ya mayar ma wanda ya bashi. To tunda wannan bashi za a bayar ne don ka samu biyan bukatanka, to lallai kuwa ya kamata kai kokari bukatanka ta biya ka samu kai gaggauta mayarwa don a bema wasu ma su amfana. Kamar yadda ka fara bayani cewan wannan bashin da za a bayar ba bashi ne wanda mutum za a ce kawo jinginan gidanka ko gonanka ko na bai matsayin collateral ba, a'a wannan abun da za a baka shine collateral din. In mota ne, in kamfani ne, in menene yana nan a matsayin na CBN da ta baka bashi sai ka gama biya. In ko baka gama biya ba ka mutu, ainihin magadanka ba za su iya rike wannan ba, da a sayar a biya banki da shi. Dama kuma ka dole ka rika biya, dole mutum ya rika biya, yana biya yana biya yana biya sai ya mutu. Bai gama biya ba ya mutu, ko bai gama biya ba wani matsala ta faru wanda ba zai iya ci gaba ba. Kaga wannan abu shi da a sayar a biya banki kudinta. So haka duk wanda zai karba ya karba da niyan ya sani cewan zai homer. Dan wannan sukan dauka cewa kuɗi babu ya shafi banki, musamman banki ma na gwamnati ne, kamar suna ganin cewa ba za su biya ba sun ci bulus. Sai ga mutum kamar yadda ka faɗa bai da bukata ya je ya karba. Babu. Bayan kana da bukata sai ka san ka karbi kuɗin me da ka yi. In ma abun kayan da aka saya me da ka yi da shi tukunna. Yawwa. Na'am.
To za ka bada shawara wadanne fannoni kake ganin ya kamata mutane su yi tunanin kirkirowa da kakkafawa domin su amfana da wannan bashi kuma jama'a su amfana?
Ni kan dan bada shawara akwai abubuwa da yawa wadda al'umma take bukata wadda za a amfana da shi. Misali fannin aikin gona. Aikin gona shekara da shekaru ana yin sa ne a gargajiyance, wadda wuraren da suka ci gaba irin wannan noma na gargajiya ba su yin sa, don bai zuwa da arziki, bai zuwa da dukiya, ila iyaka kawai ne bai wuce ɗan ka samu abin da za ka ci ba. Amma ƙasashen da suka ci gaba za ka samu mutum ɗaya zai iya ci da dubban mutane saboda yana da gona. Kuma aka ce aikin gona ba ya shafi noma ne kawai ba, a kiyon shanu ne, kiyon kaji ne, kiyon kifi ne, duk ga sunan kiyon dabbobi ne, shanu ne, awaki, tumaki, duk wannan noma ne. Mutum zai yi babban gona duk ya saka waɗannan, ya ɗauki ma'aikata wadanda suka kula masa yana biyan su a wata, wadda kaga dala samu direbobi masu ɗauka su kayi, da samu masu kula da su, masu ciyar da su, masu ciyar da su. Kai mutum ma zai yi ma kwata a gonar tasa, yana yankawa naman ana fita da shi wasu ƙasashe ma ko wasu jihohi duka, duk mutum zai iya yi. In kuma na noma ɗin ne wanda muka sani na irin shinkafa, irin su masara, wannan mutum zai iya zai yi noma hekta ɗaruruka wadda kuma zai amfana. Ga irin su fiyo wata ɗin da mutum zai yi amfani da shi. Ga irin abin da ya shafi saye da sayarwa, irin provision ɗin da mutum zai iya haɗa kai da kamfani, ana kawo masa kayan da a trailer yana sayarwa. Ga sunan dai abubuwa dai wadda mutum zai yi amfana kuma al'ummarsa ta amfana. Ga sunan da yawa kaca-kaca. So ina ba da shawara wadda zai lalle hoɓɓasa ya yi abin da ainihin yaran mu za su samu aiki a ƙarƙashinsa, ba wai wanda kawai shi kaɗai ya tsaya daga shi sai shi ba. Na'am.
A ɗanzu ka ɗan kawo taɓa maganar batun mutum kada ya karɓi bashi nan sai yana da bukata. Kuma akwai waɗansu wanda yake idan sun karɓa ɗin kamar yadda ka faɗa sai ga ba wai sun yi karɓa da niyyar za su biya ba, don sun ɗauka kamar na gwamnati ne. Me haɗarin haka a shari'ance ga mutum a ce karɓi bashi ba da niyyar biya ba?
To wanda ya karɓi bashi ba da niyyan biya ba, wannan akan ɗauki shi a matsayin kamar ɓarawo ne ma. yasa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wanda ya mutu aka zo masa ya masa sallan janaza yakan tambaya yana da bashi akan sa aka ce eh to ya bar abin da za a biya in aka ce babu sai ce ba dai masa sallah ba kaga wannan ya nuna hatsarin mutun ya ci bashi ba da niyan ya biya ba ko kuma bai da abin da zai biya ko kuma ma ya ci bashin kawai haka kawai dai kamar da zai yadda yake faruwa ko mutum ya karbi bashi da niyan ba zai biya ba tunda yana ganin kamar na gwamnati ne kaga wannan akwai jahilci akwai wuta a ciki akalla in baka biya ba wannan yana nan nauyi a kanka sai an biya maka tukunna ba lalle ne kuma irin yawo yara ne wadannan mutum da wanda ake bari a bace da su biya maka ba wanda kawai su dama damun su gado ne ba su damun nauyin da yake kan iyayen su sauki ba to kaga mutum irin wannan idan mutum baya da wani abu muhimmancin abin da wani abu muhimmi bai kamata mai karbo bashi din ba yawa saboda gubban ba san mu wadanda zai bide bari a baya ba Allah ya sauka na mu
a to kamar da bayani ita bankin babban banki ta kasa da ta yi bayani cewa a wannan kudi an ware su biliyoyi na naira wanda za a ba da rance to amma ba kai sai ne za ta bari ta wannan bankuna da muka ambata kamar su jaiz su tijara da su talim masu wannan kofofi na wannan na rashin ba rashin ruwa din amma matsalar ita ce da yawa daga cikin mutane tunda yake yanzu ne suke sanin abun su bankuna sai su an matsa musu kafin su je su ce za su je su nemi wannan kuɗin daga wajen bankin birnin tarayya ɗin ita domin ita bankin tarayya ba ta da ikon ta tilasta su me yake ga mutane game da masu irin wannan bashin domin su kamar zamanto sun matsa lamba ga bankuna
ni ina ganin ba wai sai an matsa lamba su bankunan ba su bankuna ya kamata su ma su yi amfani da damar su tunda dai an kafa su ne don cigaban al'umma to tunda cigaban al'umma ne ga kuma dama ta samu yana da kyau su kansu ba tare da cewa an matsa musu yi kokarin su karbo wannan kuɗin don al'umma ta amfana musamman ma yawanci ma da kaga wanda ya karbi bashi naka samu yana da ajiya da su kuma idan mutum yana da ajiya da su kaga su ma za su amfana me amfana za su yi akalla yin ajiya ka yi da su da ka ba su kuɗin ajiya bayan kuɗin ajiya da za ka ba su kuma in kasuwanci aka yi kai ma za ka samu riba to kaga kenan suka karɓo wannan kuɗin kai kanka kana merowa zuwa wurin su in kasuwancin kai kaga za su samu wani abu kai ma za ka samu wani abu to kenan kaga nan ba sai an ce an matsa musu su kansu san ya kamata ne su yi ƙoƙarin tunda haƙƙinmu ne haƙƙin na arewa ne tunda abin yana da alaƙa da cewa saboda musulmi aka yi shi sai su yi amfani da wannan dama ɗin tunda dama su sun ce sun bar wannan ɓangare ba ruwa a ciki ba riba a ciki saboda ganin musulunci ya haramta to tunda ga wannan dama ta samu ai kamata su kokari su samu wannan abin da su bai wa kwastomomin su bai wa mutane na'am
to da ƙarshe kafin mu karkare shirin wasu shawara kake da ita gabaki ɗaya ga jama'a da kuma su bankunan kansu da kuma ita gwamnatin tarayya game da irin waɗannan abubuwa da suka shafi al'ummar musulmi
to su bankunan shawaran dan ba su ji tsoron Allah musamman da suke shugabanni na banki din kar su yi amfani da waɗannan dama su sa waɗansu other charges waɗanda ba su a cikin sharuɗan da na ba da bashi ɗin su yi amfani da wannan dama tunda mutane suna bukata su riƙa kiri su kirkiro wani abubuwa da su cuci mutane a kai su ji tsoron Allah waɗanda suke jagorancin waɗannan banki sannan su kuma waɗanda ba su banci su mutanen su ji tsoron Allah su karɓa da niyyan cewan za su yi kasuwanci su amfana su mayar yawwa kar su bar wannan dama kar a bar wannan dama ta wuce kamar da dama an riga an faɗa farko cewan mutanen kudun sun daɗe suna amfana da irin waɗannan policy da gwamnati take fitowa da su tunda su ba ruwansu da haram da halal suna amfana da shi to alhamdulillah tunda yanzu an samu halal kaga sai mu amfani da wannan halal din mu karba da niyyar mu biya mu karba da niyyar mu taimaka ma kanmu taimaka ma al'ummar mu so kuma bankuna kan su yi amfani da wannan dama wajen sa waɗansu kuɗaɗe waɗanda ba su cikin sharuɗa ba su cikin ka'ida kawai dan sun ga mutane suna bukata ko sun ga mutane sun matsu su saka dan su cuce su Allah ya sauka na
Allah mun gode malam da afa tokarin tamboyi da kai mana akan wannan sabon shiri wanda babban bankin Najeriya ta gabatar na ba da rance ga al'ummar da ke bukata ma ba rancen da ba ruwa a ciki a cikin kamar misali minti 30 daga wuce muna tattaunawa ne da babban malami Dr. Imam Idris Abdul Aziz malamin shari'a akan wannan matsala, kuma an ji matsayin shari'a akan wannan sabon shiri da ita babban bankin Najeriya take so ta gabatar. Da fatan cewa mutane za su yi amfani da wannan dama, su amfana da wannan dama da aka ba su, wadda Allah da yana nema kuma ba a same ta ba sai yanzu. Da fatan cewa ita ma gwamnatin tarayya za ta sake bude hanyoyi da yawa wadanda za su taimaka wa al'umma ganin cewa an shiga irin hali da matsaloli masu yawa. Anan za mu dakata saboda lokaci, sai kuma wani jikon Allah sake sada mu, saboda kamar da shi Imam Idris Abdul Aziz, Dr. Idris Abdul Aziz da kuma sauran waɗanda ma'aikatan suka taimaka wajen ɗaukar wannan shiri. Ni Muhammad Sigira da mu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.